This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sir Phil Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 10 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sir Phil da kanin labarai.
To Hafiz, yau Asabar din jiragen yakin Isra'ila sun kai hari birnin Rafah na Gaza bayan da Prime Minister Isra'ila ya umarci sojojinsa da su shirya wani shiri na kwashe fararen hula daga birnin. Ukraine ta ce har-haren jiragen saman Rasha da aka kai kan birnin Kharkiv a yau Asabar ya kashe mutane 7 ciki har da yara 3 tare da haddasa gobara. Daga nan kuma za a ji cewa jiya Juma'a kotun kolin Malaysia ta fitari da wasu dokokin shari'ar musulunci a wata jiha da ke ƙarshen yan adawa. Tana mai cewa sun keta hurumin tarayya.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin Najeriya ta fara ɗaukar matakai da rage raɗaɗin hauhawar farashin kayan masarufi ga 'yan ƙasar.
Ma'aikatan aikin gona an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi, suna da masara da gero da wasu da gari a cikin bambunansu da ke cikin wurare da yawa a ƙasashen nan. Za a fito da wato metric ton 42,000 za a ba 'yan Najeriya shi.
Sannan za ku ji yadda masu sharhi kan harkokin ƙwallon ƙafa ke kallon fafatawa wadda za a yi tsakanin ƙasar Afirka ta Kudu da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a wasan neman gurbi na 3 a gasar cin kofin nahiyar Afirka. Bayan nan muna tafa da shirin Adawo Lafiya da Baba Yakubu Makeri zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. Yau Asabar jiragen yakin Isra'ila sun kai hari a birnin Rafah na Gaza bayan da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojinsa da su shirya wani shiri na kwashe fararen hula daga birnin kan iyaka da kudancin kasar, gabanin farmakin da ake sa ran za a kai ta ƙasa. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya ambato jami'an kiwon lafiya da kuma shaidan gani da ido sun bayar da rahoton cewa mutane 28 ne suka mutu a lokacin da aka kai hare-hare ta sama akan wasu gidaje a yankin Rafah. AP ta ce waɗanda suka mutu sun haɗa da yara 10. Ofishin Netanyahu ya faɗi jiya Juma'a cewa an umarci sojoji da samar da wani shiri na kwashe fararen hula a Rafah tare da lalata bataliyoyin Hamas da ya ce an tura wurin. Ba shi yiwa a cimma burin yakin kawar da Hamas ta hanyar barin bataliyoyin Hamas hudu a Rafah, inji Netanyahu a cikin wata sanarwa. Saboda haka a bayyane yake cewa tsananin yaki a Rafah na buƙatar fararen hula su ƙauracewa yankunan da ake gwabzawa. Ukraine ta ce hare-haren jiragen saman Rasha da aka kai kan birnin Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, a yau Asabar ya kashe mutane akalla 7 ciki har da yara 3 tare da haddasa gobara ta lalata gidaje da sauran kayayyakin more rayuwa na fararen hula. Jiragen sama marasa matuki sun kai hari a yammacin Juma'a a kusa da Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, in ji jami'ai. Gwamnan yankin Ole Sinhov ya rubuta ta kafar Telegram cewa jiragen marasa matuka sun lalata ababen more rayuwa na fararen hula a gundun Manashkis na birnin. Harin da jiragen saman Shahid na Iran da Iran ke kerawa ya haifar da wata gagarumar gobara da ta yi sanadiyar lalata gidajen jama'a ƙalla 14. Masu aiko da rahotanni da gidan talabijin na Susplin sun ga yadda wata gobara ta tashi a cikin birnin. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce ta kaɓo jirage marasa matuƙa 23 daga cikin 31 da rashi ta harba. Victor Tarshenko, babban jami'in soja a Veliki, wani gari da ke gabashin Kharkiv, ya shaida Sifline cewa jiragen marasa matuƙa sun lalata wani asibiti da gidan abinci. Jiya Juma'a jam'iyyar Imran Khan ta gabatar da abin da tace jawabin samun nasara ne na tsohon Firaministan Pakistan da aka ɗaure a ranar Juma'a ta yin amfani da muryar Khan da na'ura mai zurfin tunani. Ina taya ku murna da nasararku a zaben 2024. Ina da cikakken kwarin gwiwa cewa duk za ku fito don kada ƙuri'a, kuma yawan fitowarku ya ba wa kowa mamaki, in ji muryar ta kan sakamakon na hukuma daga zaben na ranar Alhamis. Ya nuna cewa gungun 'yan takara masu alaka da 'yan adawar Kan Pakistan Tehreek Insaf ko PTI sun ɗauki mafi yawan kujerun majalisar. Sakamakon da aka samu ya zo ne bayan wani dogon jinkiri da ba a saba gani ba, kuma a daidai lokacin da ake zargin magudi don nuna goyon baya ga jam'iyyun da sojoji ke marawa baya.
To nan ba da jimawa Sarfilu zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Kwamitin ministoci da manyan jami'an gwamnati da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa ya ba da sanarwa akan za a fitar da tan 42,000 na kayayyakin abinci iri-iri daga rumbunan ajiyar abinci da kuma shinkafa tirela 2,000 daga 'yan kasuwa. Sai dai wasu 'yan Najeriya sun yi kira da gwamnati da ta baiwa mabukata ba waɗanda za su sayar da abincin ba. Daga Abuja ga rahoton wakilinmu Umar Faruk Musa.
Gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki na farko a ma'aikatan aikin gona, an ce masu su fito da kayan abinci da suke da shi, suna da masara da gero da wasu da gari a cikin rumbunansu da ke cikin wurare da yawa a ƙasashen nan. Za a fito da wato metric ton 42,000 za a ba 'yan Najeriya shi idan Allah ya da kwanan nan za a yi wannan. Sannan na biyu, an tabbatar da cewa kuma masu wato cashe wannan shinkafa suna saidawa, wato millers kenan, suna da shinkafa da yawa a store ɗinsu. Mun yi magana da su za su fito da truck guda 2,000 wato metric ton 60,000 kenan a zo a saida ma 'yan Najeriya.
Ministan yaɗa labarai na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris, bayan da kwamitin da shugaban ƙasa ya kafa na ministoci da ƙofofin gwamnati akan duba hanyoyin samar da abinci a Najeriya ya share kwanaki uku yana tattaunawa tare da tsara yadda za a ba da wannan tallafi ga 'yan Najeriya. Yana bayyana wa manema labaru sakamakon ayyukan kwamitin nasu bisa ga umarnin shugaba Bola Ahmed Tinubu. To amma Alhaji Kabiru Ibrahim Faskari, shugaban kungiyar manoma ta Najeriya, ya bayyana hanyoyi da matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka na bunƙasa noma tare da tabbatar da an shigo da na'urori na zamani, kuma a bada shi ga manoma bisa ga tsari na tallafi domin noma kowane bangare guda 6 na Najeriya ya samu bunƙasuwar irin abincin da wannan yanki ke bukata.
Maganar kimiyya a cikin magana a cikin noma wato tana da muhimmanci ƙwarai. Ana wadatar da manoma da taki da kayayyakin da za su sa su noma a cikin kuɗi masu rahusa kuma na dindindin, wato rangwame a wurin kaya na dindindin ba wai a yi na
to
ɗaya ba shi
kenan. Domin kawar da matsalolin da akan samu gurin rarraba irin wannan tallafi ko abinci ga al'umma, shugaban kungiyar na manoman Najeriya ya ce
gwamnati ta ba wa'anda suke da bukatar wannan ɗauki, kar a ba mutanen da kuma za su maje su saida a yi kamar ba a yi ba. Kada kuma a ce sai mutum 'yan siyasa shi zai ba, saboda duka 'yan Najeriya, gwamnati ta 'yan Najeriya. Kada a kalli cewa sai in mai siyasa ka za ka ba, saboda yawan yunwar ya addabi kowa. Dukkan Najeriya ya kamata a yi.
Abin tambaya shi ne, kai kana ganin gwamnati kamata ta ba da wannan shinkafar ko abincin da za a fitar a kyauta ko kuwa a yanke farashin shi ta yadda mutane za su saya a rangwame?
Yawwa, a rangwame ne. Ai, aka ba da kyauta, ai shi ne za a samu matsala. Wato wurin raba shi ma a banda za a rika yi, inda za aka ajiye shi fasa wurin ma za a ɗauka tun da kyauta ne. Amma akwai ɗan kuɗin za a bada, to za a ɗan samu dama. Kuma ita gwamnatin Najeriya ma ai tana da kuɗin za ta ba kowa abin nan kyauta ne.
To amma wani hanzari dai ba gudu ba, gwamnatin Najeriya ita ma tana da nata tanadin akan waɗanda ke wa ƙasar zagon ƙasa ko kuma masu ɓoye abinci suke fiddawa domin samun ƙazamar riba, inda ministan yaɗa labarai na ƙasar Muhammad Idris yake bayyana irin matakan da za a ɗauka akan irin waɗannan mutanen.
Waɗanda kuma suke ɓoɓɓoye wannan kayan abincin, 'yan kasuwa kenan, su buɗe shagunan nasu saboda mutane su samu wannan abinci. Ba abu bane na alheri idan ana cikin matsatsi irin wannan, kai kuma ka je ka sai kayan abinci ka je ka ɓoye a cikin shagonka. Idan kuma aka ƙi, to gwamnati kuma ta san su, ta san duka irin wanda su to inda suke, kuma idan Allah ya yarda akwai matakin da za a dauka.
To halin da ake ciki dai yanzu, a daidai lokacin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke fitowa da tsare-tsaren da za a rarraba wannan abincin, gwamnatin har yanzu bata fito fili ta faɗa wa 'yan ƙasa shin za a ba da wannan abinci kyauta ne ga al'umma mabukata ko kuwa za a yi rangwamen farashin shi. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoton. to nan gaba kaɗan za ku ji fashin baki kan gasar cin kofin nahiyar Afirka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Jiya Juma'a kotun kolin Malaysia ta yi fatali da wasu dokokin shari'ar musulunci a wata jiha da ke ƙarƙashin ƴan adawa, tana mai cewa sun keta hurumin tarayya. Masu kishin Islam sun yi tar da matakin kuma sun ce zai iya gurgunta kotunan addinin musulunci a faɗin ƙasar da ke da rinjayen musulmi. A hukuncin da aka yanke wanda alƙalai takwas suka amince, kwamitin alƙalan mai mutane tara na kotun tarayya ya soke wasu dokoki 16 da gwamnatin jihar Kelantan ta kafa, waɗanda suka sanya hukunci suka kuma samu asali daga addinin musulunci kan laifukan da suka haɗa da luwaɗi da cin zarafi da lalata tsakanin ƴan uwan juna da saka tustar jinsin da ba na mutum ba da lalata har ma da lalata wuraren ibada. Kotun ta ce jihar ba za ta iya kafa dokokin musulunci akan waɗannan batutuwan ba, saboda dokokin tarayya na Malaysia ne ke da hurumi. Daga ƙarshe an tuhumi wani mai sharhi kan zamantakewar ƙasar Gambo, Cambodia da laifin tunzar jama'a tare da ɗaure shi a wani gidan yari bayan ya soki wani ministan gwamnati a shafin Facebook. Lamarin da ya janyo cece kuce daga ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a yayin da aka kama wasu 'yan adawa a baya-bayan nan. Nainak, mai shekaru 46, mai sayar da takin zamani da sauran kayayyakin amfanin gona, yana gudanar da wani shahararren shafin Facebook na Cambodia mai suna Imank. Ya kasance mai tallace-tallace da bayar da shawarwari don haɓaka amfanin gona. Nak ya kafe wani batu da ya shafi siyasa da gwamnatin Cambodia a shafinsa mai kusan mabiya 425. Lamarin da ke faruwa a yanzu ya samo asali ne tun a ranar 11 ga watan Disamba kan wata kasida da kafa labarai ta yanar gizo Cambodia Daily ta fitar, inda ta bayyana ministan kwadago Heng Sua a matsayin wanda ya samu kyautar fili mai faɗin hekta 91. Nak ya hasashe a Facebook za a iya amfani da filin ne don gina masana'antu ga jami'an ma'aikatar ta kwadago da koyar da sana'o'i. A cikin 'yan kwanaki masu zuwa, duka jami'an ma'aikatar kwadago da Prime Minister Hun Manet sun fito fili sun musanta cewa ministan ya karɓi filin, kuma sun ce an yi nufin wani mutum ne mai suna iri ɗaya.
Sarki Hashim Gumal kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, yanzu kuma sai gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake buga a ƙasar Ivory Coast. Yayin da ya rage 'yan sa'o'i kaɗan a buga wasan neman gurbi na uku a tsakanin ƙasar Afirka ta Kudu da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ake ganin wasan zai yi zafi sosai. A hirar da ne da Abdulkarim Abdullahi Tsoho, mai sharikan harkokin ƙwallon ƙafa a Najeriya, na fara da tambayar sa ko ya yake kallon wannan fafatawa da za a yi.
To kusan ka iya cewa wasa ne da ƙasashe guda biyu da kusan kafin fara gasar ba wanda ya tsammanin kasancewarsa a wannan mataki da zai buga wannan wasa na uku. To amma sakamakon yadda kowannen su yi kokari fiye da yadda ake tunanin zai yi, ga su sun zo wannan mataki kuma za su buga irin wannan wasa. A sai dai idan ka kalli kungiyoyin kowa kaga misali a yadda ya to, abin tambaya a nan shine a ƙasar Afirka ta Kudu shin suna ma da sauran kamar misali wani karsashi a tattare da su da za su iya tunkara ita da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo a wannan wasa? Sakamakon za ka ga wasanni guda biyu na dabda kusa da na ƙarshe da na kusa da na ƙarshe duka minti 120 suke buga, wanda sai ya kai bugun da kai sai mai tsan raga. Baya ga wannan kuma ga yanayin yadda suka buga wasa da Najeriya, a yanayin da za ka iya cewa suna ganin kamar duk sun yi abin da za su iya samun nasara. A ƙarshe nasarar ta tsallake su, Najeriya suka kai ga mataki na gaba, wanda wannan ka iya masu saboda gajiya ce guda biyu, ga ta jiki ga kuma gajiya ta rashin nasara da ka iya taɓa 'yan wasa idan hakan ta faru da su. To amma idan ka ɗauka za ka ga a tarihi ba su da tarihi a junansu. Misali haɗuwa ce kusan ta farko a ita wannan gasa ta nahiyar Afirka, duk da sun haɗa wasannin sharar fage da sauransu a baya, amma wannan shine karo na farko. Sai dai kusan duk kamar yadda misali ake gani shine wurin da ita Afirka ta Kudu ya nuna wata ƙwarewa a wasan Najeriya na yanayin sauya salon wasan ma da yake buga a gaba ɗaya gasar, abinda kuma ake ganin ya karɓe shi ya buga wasan da ya mamaye wasa da ƙasar da take da 'yan wasan da ake ganin sun fi nasa amma duk da haka shi ne wani abu so da haka kwarewa wannan mai horarwa wanda tsohon zakara ne na ita wannan gasa da kasar kamar a shekarar 2017 ka iya yin tasiri matuƙa da gaske sai dai amma hasashe kusan yafi kallon ita jamhuriyar demokradiyyar Congo a matsayin kasar da za ta iya lashe wannan wasa saboda wani tarihi da kusan zaka iya cewa a wasannin ta kusan na biyu da ta buga irin wannan mataki ta zo wannan mataki 1998 da shekarar 2015 duka a ƙarshe ita take karkarewa a mataki na uku a wannan karon ma karo na uku ana saka ita jamhuriyar demokradiyyar Congo rai za ta iya yin wani abu kuma musamman mu ƙara da yanayin yadda ta to a gasar sai da ta tsallake rukuni ba ta samu nasarar wasa ba ta zo zagaye na biyu ta ƙara tunkarar kasar Masar ta wuce ba tare da yin nasara a minti 90 ba so idan ka lura za ka har ta fice a wannan zagaye na kusa da na ƙarshe minti 90 sau ɗaya ta yi nasara a wannan mintuna shine wasan ta na dab da na kusa da na ƙarshe da ta buga da ita kasar Gini kenan
to yanzu kana ganin kenan ƙarfi kamar ya zo ɗaya kenan
eh ƙarfi ya zo ɗaya amma kusan kamar gogewa da saba ya nasara a wannan mataki ka iya ba ita jamhuriyar demokradiyyar Congo damar kasancewa ta uku a gasar
to amma yaya ka kalli gaba ɗaya gasar tunda aka fara har zuwa wannan mataki da aka kawo ne yanzu me ya bambanta ta da sauran gasannin da aka yi a baya
na'am akwai wani abu guda ɗaya da zaka ɗauka wanda shine dabaru da aka sabunta a yadda aka tunkari gasar ta bana musamman dabaru na wasa da kasashe da dama za ga sun fito da salo musamman salo na idan ban da karfin da ake tunani zan tare sannan kuma yin abin da ake cewa counter attacking wannan dabarun sun yi tasiri sakamakon kungiyoyin duk da suka zo karshen gasar idan ka kalle su za ga kungiyoyi ne da a wasannin da suka buga daban-daban babu wasan da suka fi abokin wasan su mallakar kwallo abinda yake cewa ball possession a turanci za ga amma a haka suke tsallakewa duk da an fi su mallakar kwallo sannan akwai wani abu da kuma ya kara a kayatar a gasar shine a yanayin yadda idan ka koma gasar da ta gabata shekarar 2021 a kasar Kamaru kasashe takwas da suka zo mataki na dab da na kusa da na ƙarshe wata kuta final ko kasa ɗaya ba ta sake dawowa wannan lokacin ba sababbin kasashe ne suka sake dawowa wanda a wancan lokacin duka aka cire su a farkon gasar so wannan ya nuna an samu sauyi na kasashe sakamakon irin sauyi na yanayin kwallon da aka buga a gasar kuma wannan ci gaba ne kwarai da gaske
mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a Najeriya Abdulkarim Abdullahi Soho kenan a hirar da ni da shi yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau shirin zai je kai tsaye ne ga tattaunawa da muka yi da Muhammad Hashim Sidi Madani mataimakin shirya ayyuka na hukumar Road Safety a jihar Arewa maso yammacin Ghana wanda yake mana bayani akan abubuwa da hukumar ta Road Safety ta gano cewa su ne suka haddasa hatsara a Ghana da kuma matakan da hukumar take dauka kan kiyaye hatsara a kasar Sidi Madani ya ce gudu fiye da kima da rashin kula da alamomin hanya su ne abubuwan da aka gano sun haddasa hatsara ababen hawa a shekarar 2020 uku ga kuma ci gaban tattaunawar
na biyu shaye-shaye yana ciki ba shaye-shaye na kwaya ko wani abu ba what energy drink da kansa da muke yawan sha
irin wannan abubuwan sha mai ƙara kuzari kenan
energy drink sai ka ga mutum ya gaji sai ya ce tun da na zo na iske mustari a tasha ya kamata in doke in koma alhalin tukin nan kana yi ya kamata ka samu lokaci da hutu idan kana tuki a kan hanya wai da za ka yi tuki da zai fi awa biyar ya kamata ka samu wani wurin da za ka samu wai mandatory stop sai sa idan mun duba za mu cewa fita ku bashi zuwa Ankara za ka ga wani wuri wai ya kamata ka je ka saya ba sayawa na cin abinci kawai ba ne sayawa ne kai da kanka bai tuki ka samu hutu saboda in ka kobo ka zabda ka iya ka samu kuzari gida kanka wanda Allah ya baka ba na rashin wani abu ba ka samu hutu idan ka zo ka zabda ka ga ka samu shi kenan za ka ci gaba da tafiya idan ka fita nan zaka je can bisa, idan ka kai kintampo wai akwai mandatory rest stop, ka saya wai basu suke tuki da idan ka sauka ka dan walwale ka sauka kan cikin da kansa ya gaji
haka
idan ka bi tuki idan ka yi tuki fiye da awa biyu ya kamata ka raba tuki biyu, ka yi tuki awa biyu da rabi ka samu wuri ka saya ka huta sai ka ci gaba da tafiya, wannan yana gwada ka san aikin ka, ka san yadda kake tafiya da aikin ka. Kuma idan kana tuki kaka bari passengers ka su dura maka kai abin da za ka yi, to zai san hadari na faruwa da dama. Idan mun yi bincike za mu ga cewa shi bai tuki bai da matsala, amma wani ɗaya daga cikin passengers su ne wanda suka dame shi har hadari ya faru. In ma za ka ji cewa ina son sauri ne zan je in komo, ya kamata driver ka taka ka yi kaza ka yi kaza, ka gani wannan duka yana fin da hankali ka kai bai tuki a kai sa kana tuki ka san ka ban wannan aikin da kake ofishin ka kenan, kana ciki ka san irin tafiyar da za ka yi ka kai wani wuri. Muna cewa so dewa ana cewa wai hanya rashin kyawun hanya yana kawo hatsari, amma ni a gani da rashin kyawun hanya bai kawo hatsari sam, domin idan mun duba inda ayyuka hanyar mu ba su da kyau ba ka jin cewa an samu hatsari ba, domin driver in yana tafiya sannu a hankali domin ya san hanyar bai da kyau, amma inda hanya ke kwance an gara titi an kammala an yi komi an zuba yana kwance, sai ka ga ya ce ai hanyar na kwance kuma ba lori gaba na bari ta, to takawa sai ka ga ka kai wani wuri dan ba ya fito maka bai kai sabani ba dan ba ya fito maka kai ka ce kan buge dan ba kaudewa shi stiya ya nan kushi shi ka fada madaji, to dewa zaka ga basi yawancin hasarin da suka faru dewa sabobin hanyar suna idan mun kasa kaman kimanin mita 100 za mu ga cewa 80% wurin percentage kaman 80 kan hanyukan da ke da kyau ne asalin ke faruwa, domin mu masu tuki muna ganin hanyar na kwance shi sa bari mu taka takawa sai ka ga ba ma kai ka ji rauni ba ka je wani yaro na wasa wani wuri sa gefe lori ka ya kayyade ko ya kauce da zai ya buge shi wurin wasan shi a yi rashin rai wuri, sai ta shaye-shaye yawan tuki ko kuwa speedin da keke tarin iyaka na biyu sa'an kuma long budaga
wato satar hannu kenan
a kan long budaga na idan ka duba road markings akwai wani wuri za ka gan cewa bai shi markings nan da aka ji kan hanyar da shi wannan fari-farin da ake yi kan hanya don bugadi za ka gan cewa na tsakiya ka kai wani wuri an gungunta shi yana ya tafi an yanka a kuma fara a tafi a yanki kuma za ka kai wani wuri kuma an yi shi dogo ba rabuwa tsakani duk inda za ka kai kai mai tuki wanda za ka gan cewa an yi shi dogo ba rabuwa tsakani kasancewa wurin da ba satin hanya babu overtaking wuri kan na tsakiya idan ya tafi dogo babu rabuwa tsakanin su to wurin da ba overtaking kuma overtaking kai matsayin ka na driver kasancewa kan tudu ba overtaking kan kai ba overtaking to because domin so dewa overtaking da disobey ke yi wanda ke dabo sanadiyar samu su kasance a cikin hatsari za ka ga overtaking da kan kef ne
wato kan kwana ne aka yi shi
kwana ke da ya ce kan kwana ko kuwa ana hawan tudu kai kana hawan tudu ba ka gari gaban ka ko lori na zuwa ko baya ba ka gari sai sa kana hawa sai ka ganga ci karo da matsala ke da ko kuwa kana gangarowa ya za ka yi kai overtaking dole da shi wanda ya hawo shi wanda ke zuwa ya hawo da zai gangaro kai kuma kana hawa kuma hawa gudu kana gan sau kaga da shi yasa wurin nan duka ya kamata mu mai da hankali akai yaso yan gura tuki mu samu sarki da kwanciyar hankali a cikin ayyukanmu gaba da yadda.
To bari mu duba a wannan shekarar 2024, menene manyan ayyuka da hukumar Rosafi ta kasar Gada ta sa a gaba, musamman ganin wannan shekara ta zama shekarar zaɓe, za a samu yawan zirga-zirgan ababen hawa saboda masu harkokin siyasa ana kai komo a jihohi daban-daban na ƙasar nan?
Gaskiya ne, ina daga ciki ababen da musamman da muka doki za mu yi aiki da shi. Na farko, muna da wani flagship program da muke yi wanda da aka zo aka kirkiro ta, wato kamar shekara uku ke ga mun fara ta shekara 2021, wanda idan mun duba tun wannan lokacin da aka fara an samu ragowa cikin al'adura ko asarin da ke faruwa duka gaba daya. Idan mun duba shekara 2021 da shekara 2022 mun samu ragowa, da yadda kuma muka yi na shekara 2022 da uku mun samu ragowa. Ina fatan kuma cikin wannan shekara a samu ragowa da yawa, ko kuma ma ka samu asiri wanda akan muke da to, amma da yake mashine ake tafiya da shi ko mashine ake aiki da shi babu iya, muna da roƙo Allah, Allah ya kare mu duka gaba da yan buto. A zai shi wannan flagship program mun masa suna wai Stay Alive. Stay Alive wato za mu ce ka zauna lafiya kenan, ko kuwa ka sauka lafiya,
ka kasance a raye. Na'am,
raye, ka kasance a raye. To wannan Stay Alive program, yadda muka saba kowane lokaci muna fita kashoshi, muna yi ma drivers kashedi, muna yi ma passengers da siya, yadda ya kamata ka kasance idan kana cikin mota.
To madalla, bari mu dakatar da wannan tattaunawar mu ci gaba da ita mako mai zuwa idan Allah kai mu. Yanzu a madadin bakon namu Muhammad Hashim Sidi Madani na hukumar Road Safety a Ghana, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakub Makeri. Yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
To a takaice, yau Asabar jiragen yakin Isra'ila sun kai hadi a birnin Rafa na Gaza, bayan da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya umarci sojojinsa da su shirya wani shiri na kwashe fararen hula daga birnin kan iyaka da kudancin kasar, gabanin farmaki da ake sa ran za a kai ta ƙasa. Kamfanin lanci labaran Associated Press ya ambato jami'an kiwon lafiya da kuma shaidan gani da ido sun bayar da rahoton cewa mutane 28 ne suka mutu a lokacin da aka yi hare-hare ta sama kan wasu gidaje a yankin Rafa. AP ta ce waɗanda suka mutu sun hada da ƙananan yara 10. Ukraine ta ce hare-haren jiragen saman Rasha da aka yi kan birnin Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, a yau Asabar ya kashe mutane aƙalla 7, ciki har da yara 3, tare da haddasa gobara ta lalata gidaje da sauran kayayyakin more rayuwa na farar hula. Jiragen sama marasa matuƙa sun kai hari a yammacin jiya Juma'a a kusa da Kharkiv, birni na biyu mafi girma a Ukraine, in ji jami'ai. Jiya Juma'a, jam'iyyar Imran Khan ta gabatar da wani abin da ta ce jawabin samun nasara ne na tsohon Firaministan Pakistan da aka ɗaure ranar Juma'a da yin amfani da muryar Khan ta da na'ura mai zurfin tunani. Ina taya ku murna da nasarar ku a zaben 2024, ina da cikakken ƙwarin gwiwa cewa duk za ku fito don kada ƙuri'a.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawo da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni, sai injiniyan mu na yanzu Al Santos. Daga nan birnin Washington DC, ni Muhammad Hafizu Baballa nake cewa sai mun sake dawa a shirinmu na dare. Assalamu alaikum.